الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آية حكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya hukunta sake zaman mu a wannan majalisi na masallacin Burhan don ci gaba da karatun mu na fiqhun musulunci a littafin Matnul Akhbari na Abdurrahman Al-Akhbari rahimahullahu ta'ala kuma gushe ba muna karatu a babin ladoba afwan yau Alhamis shida ga watan Rajab alif 437 alisafin Hijira wanda yazo daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2016 miladiya ba mu gushe ba muna karatu cikin wannan littafi na hadari a wato bangaren sa na farko wanda ya shafi bayani akan ladubba da tarbiya na addinin musulunci muna karanta ababen da aka haramta wa mukallafi wato baligi ne hankali yayin da mun riga da mun yi magana akan haramcin ƙarya da kuma giba da kuma annabimanci da kuma girman kai da kuma ji da kai za mu tashi da fadin malam daga fadin malam warriya wato yana daga cikin abin da aka haramtawa mukallafi wato wani abu da ake cewa riya riya manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara menene riya yayin da yake riya shine mutum ya tashi yana sallah sai ya kawata sallarsa saboda yadda yake ganin wani yana kallonsa يقوم الرجل يصلي ويحسن من صلاته لما يرى من رؤية رجل إليه ومن نظر رجل إليه إن يسيعين صلى سيدنا كوتة صلى الساعة سبودينا قلن وني ناقننسا وانا ينانونا منا جناب اللي أكل في دريا شنمتن يأيكة أيكينا إبادة دون ينون وانن أيك الناسا waɗansu wadda ba Allah ba da ɗayan manufa guda biyu ko dai don su yabe shi su ambace shi ko kuma don ya samu mahalli a zukatansu amma wanda ya aiki na ibada da wata manufa wacce ba wannan ba ba neman a ambace shi ba ko a yabe shi ba neman ya samu gurbi a zuciya ba to sai dai ya koma neman duniya to shi ma wannan babi ne mai zaman kansa shi yasa malam Muhammad dan Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala cikin kitabut tauhid bayan yayi babu riya ma ko kafin yayi babu riya sai dai babun aiki dan neman abun duniya aikin ibada da wata manufa ta duniya to wannan shi ma laifin sa daban anan ne har malamai suke cewa mutumin da zai yi aikin ibada don neman abun duniya yafi wanda yayi riya cin gajiya amma dukkanin su sun aikata shirka amma shi wanda yayi don abun duniya kuma ya samu abun duniyar bayan ka ga shi ya ci gajiyar abu ne, amma shi wanda ya riya ai bai ci gajiyar komai ba sai illa zallan asara. Ya nuna aikinsa wadda ba Allah ba, an gani kaddara ma ya san biyan bukata an yabe shi, me ya ci gaba a cikin yabo? Kaddara ma ya san biyan bukata an so shi, me ya ci gaba an so ka? Kai ba ka wani abu shi da haka wanda ya yi aka ba shi ya fi wanda ya yi aka yabe shi morewa. Amma dukkaninsu sun aikata haramun, sun aikata shirka, ba a yin bauta sai don Allah kadai. Allah ɗin in ya ga dama, to shi ne zai nuna wa mu'minai, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shi ne ma'anar da Allah ta'ala yake cewa ka gaya musu ku dai ku yi aiki, Allah zai ga aikinku, sannan manzo zai ga aikinku a lokacin da yake raye, sannan mu'minai ma za su ga aikinku. Da haka a lokacin da kake aiki don Allah, a lokacin ne Allah madaukakin sarki bayan ya baka ladan aikinka zai kyautata aikinka a wajen abokanan halittarka har ka zama abun koyi, har ka zama abun da za a yi koyi da kai. Ai mutum zai so a yi koyi da shi, kuma za ka so a yi koyi da kai akan ayyuka na alkhairi. Ga hadithin man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un. Wadda ya sunnanta kyakkyawar sunna, ya farfado da wata ibada, ya raya ta, mutane suka gani suka koya, yana da ladan tasa da yayi, sannan kuma yana da ladan duk wani wanda ya aikata wannan sunna daga nan har zuwa tashin alkiyama, kuma ba tare da an rage sunnar shi ne aikata, an rage ladan sunnar shi ne aikatawa. To kaga kenan, ashe Allah yana nuna wa mu'minai aikin mai aiki, amma ikhlasi ne yake sa har mutum ya kai matsayin da Allah zai nuna aikinsa wa mu'minai har su ɗauke shi abun koyi, aikinsa ibada sha'awa kuma su ɗauke shi abun koyi. Ba shi ne mai ƙoƙarin nuna musu ba, ba shi ne ba mai ƙoƙarin nuna musu ba. Allahumma illa aikin da wato yake buƙatan a darraba mutane a kai, a koya wa mutane, aikin da ya kamata a koya wa mutane a tarbiyyantar su da su a kai, mutum zai iya da kyakkyawan niyyarsa da ikhlasinsa ya aikata da nufin mutane su gani, kuma ya samu ladarsa na ikhlasi da taɓa ikhlasinsa. Asalin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna har zuwa ƙarshe da makaranta yanzu, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya yi huduba, sakamakon ganin waɗansu baƙi da ya yi a garin Madina sun shigo amma da alamun talauci, jikinsu rigar fata aka tsaga, suka zurma kamar yadda Bahaushe ke sa ƴar shara ko Fulatani yake sa ƴar shara, haka suka yi da fata, kunkumunsu kuma ba sutura. Ganin yadda suke da alamar talauci, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ji daɗi ba. Me ya bai ji daɗin ba? Talaucinsu ne bai masa ba? A'a, ai Allah ne mai hukunta talauci. Amma alama ce ta cewa mawadata ba sa shi da ku. Da haka sai ya hau mambari, sai ya gudu ba, ya yi wa'azi, ya yi gargaɗi, ya ja hankalin mutane a kan taimako da ciyarwa. Daidai wannan lokaci wani sahabi yana tashi ya je gidansa, sai ya je rungumo wani ɗan buhu a hannunsa da ‘yan abubuwa a ciki, hannayensa kamar su gaza ɗaukan buhu, ya zo ya gindaya ya ajiye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya ma'aikin Allah ga kasona. Ganin haka sai sauran sahabbai, sai wannan ya tashi je ya kawo, sai wannan ya tashi je ya kawo, sai wannan ya tashi je ya kawo, kankace kwabo, in ji Bahaushe. Buhuna biyu sun cika tsakanin tufafi da kuɗi. annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi iska sa tai haske to nan ne sai ke cewa duk wanda ya aikata kyakkyawar sunna yana da ladan tasa sunna sannan yana da ladan wanda ya koyi da abin da yayi daga nan har zuwa tashi kiyama kaga ya nuna kenan sauran waɗanda suka biyo baya da wannan aikin alkhair na farko shine kiblanta to kaga aikin sa da yayi gashi a fili yayi a bainar jama'a har ya kai ka an yi koyi da shi amma wannan bai taba ikhlasin sa ba yana nan a matsayin aikin sa da yayi don Allah don haka mutum zai yi fatar yayi aikin da za a yi koyi da shi amma dole mutum ya gina kansa akan ikhlasi to ai saboda haka ne ma bayan Allah na kwarai ubangiji ta'ala ya ba mu labarin daga addu'ar su suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya ubangiji ka mana kyautar iyalai mata da zuriya waɗanda za mu din za su zama mana daɗin gani ka daɗa da zukatanmu ka daɗa da ganinmu da matayenmu da zuriyar wa ja'alna lil muttaqina imama kuma ya Allah ka sanya mu jagorori na masu tsoron Allah kaga mutum yana yi wa kansa fatar ya zama abin koyi don haka ashe yana da kyau mu iya fahimtar a wani babi ya take a wani babi ne ya ba ta shiga ka yi ikhlasi ka tsarkake zuciyarka in za ka kai don Allah baka san ana ganin ka ko ba a ganin ka baka san ana jin ka ko ba a jin ka ba Allah shi zai dauki nauyin aikinka nuna aikinka da jiyar da aikinka shine wa qul i'malu kudu fi aiki fa sayarallahu amalakum to Allah shine zai ga aikinku wa rasuluhu da manzon sa a lokacin da yake raye wal mu'minun da kuma sauran mu'mine da kuke tare da su Allah zai nuna musu aikin ku su gani shi yasa sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah mutum ne yake aikata ayyuka na alkhairi sai mutane suke ta ambaton sa ana wani san barka shin ya ma'aikin Allah me zaka ce game da irin wannan mutane su cika yabon mutum saboda alkhairansa da yake aikatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam cin Allah su tabbata gare shi yace tilka ajilu bushran mu'min sai wannan albishir ne ga mu'mini na gaugawa tun anan gidan duniya ai idan mu'minai suke fadan alkhairin mutum suna wani san barka wani yana da ibada wani yana da kokari wani yana da kyauta wani yana da kokarin sadaka wani yana da kaza ba za ka hana mutane fadan alkhairin da kake aikatawa ba in Allah ya ga dama su fada za su fada annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yace wannan albishir ne ga mu'mini tun anan gidan duniya to amma riya mutum sai ya zama tun asali a zuciyarsa bayyanin Allah ba burinsa a zuciyarsa a ga yana aikatawa don a fada a ga yana aikatawa don a yabe shi don a ce ka wani ya iya sallah ka wani ya iya karatu ka wani akwai kyauta wani akwai sadaka wani akwai alheri wani akwai kaza sai zan bukata sa kenan ko kuma a ga yana yi ya samu mahalli a zuciyar mai ganinsa ce ashe wani mutumin kirki ne dai ai ban sani ba to duka wannan baya halarta wani ya nufi wani Allah da ibadarsa qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kaga ya musu an umarce ni na bautawa Allah ina mai tsarkake masa addini ina mai tsarkake masa bauta kuma an umarce ni na zama ni ne farkon wanda ya mika wuya قل الله اعبد مخلصا له ديني كغيا مسو الله نكي بوتاوا ina mai tsarkake masa addinina ina mai tsarkake masa bautata wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa ba umarce su ba sai da su bautawa Allah suna masu tsarkake masa addini suna masu karkata ga kadai addinin annabi Ibrahim sunu fi Allah kadai sun watsar da dukkan wani wanda ba Allah wannan shine hakikanin abin da ake bukata ga ainihin mai ibada ya sarkake zuciyarsa wajen wanda ya nufa da ibada kisa malamai sukan kasaniya a ibada kala biyu niyyar wanda aka nufa da ibada shine Allah sannan niyyar ibada idan kana neman niyyar wanda aka nufa da ibada to ka je ilimin tauhidi shine yake magana kan ikhlas in kana neman niyyar ibada ka je ilimin fiqh shine za su ma magana akan niyyar alwala niyyar sallah niyyar wanka idan malamin fiqh yace farallan sallah 15 ne na daya daura niyya to wannan niyyar da ake nufi ba waccan niyyar ta ikhlasi ba wannan niyya ta aikin da mutum zai aiwatar wacce za ta bambance wannan aikin da wanda ba shi ba sannan wacce niyya mai tauhidi ita ce niyya ta sarkin zuciya ta wanda aka nufa da wannan ibada mujarradin nufi shine yake sa ibada ta yiwu ko ta bace nufi kawai mai kalma da ita yanka inda a ce za a yanka da sunan Allah da bismillah da komai ayi bismillah ayi Allahu akbar al-qibla uka kyakkyawa dabbar da aka yanka dabbar da musulunci ya halaka cin naman ta kamar rago ko tinkiya an gama komai da komai amma an yanka ne don kusantan wani aljanna ko don kusantan wani kabari ko don kusantan wani dutse ko wani gunki wannan nufin na kusacin sai ya haramta nama ya haramta yanka yankan ya zama shirka naman ya zama guba ya zama mushi ba za a ci ba saboda manufar kuma ta canza akala amma wanda ya nufi Allah da wannan yanka to yankansa kuma sai wanda ya yanka lahiya da nufin Allah yayyankan suna da nufin Allah yayyankan hadiya da nufin Allah yayyankan fidiya da nufin Allah to yankansa zai zartu koda bai ci naman ba yana da wannan ladan na yanka na ibada la yanalallaha luhumha wala dimaguha walakin yanaluhu taqwa minku ubangiji ta'ala yace naman wannan dabba ko jinin wannan dabba ba zai iso Allah ba Allah madaukakin sarki bai da wata bukata bai da wanda zai yi shi walakin sai dai yanaluhu taqwa minku sauran Allah da ke zukatanku shine abin da zai iso Allah dan Allah ka yanka wannan shine abin da zaka samu to haka da zaran mutum ya canza nufinsa a cikin ibada to lalacewa take bayan ta lalace ba a karbe ta ba sannan yana da zanubi wani irin zanubi zanubin da ya kai na shirka saboda manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yace aqwa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar abinda nafi jiye muku tsoro karamar shirka qalu ya rasulullah wa ma ash-shirku al-asghar kama ikin Allah sai salatu wassalam menene karamar shirka kuma sai ce riya sai ce riya mutum yayi bauta yana neman yabo a yabe shi kuma ba yabon nan ba a wajen Allah ba yake nema mutum yayi bauta yana neman a ambace shi kuma wannan ambato ba a wajen Allah yake nema ba wannan shi ake cewa riya yace to babban abin da nake ji muku tsoro kenan shedan zai dinga bibiyan yana kokarin canza muku manufofin ku a cikin zuciya mutum nawa suke sallah a masallaci jami'i don gudun kar a ce ba a gansu ba, mutum nawa suke zuwa aikin haji don kishin wani ya je gasa su ma za su je, mutum nawa suke aikin umra don gasa wani ya je su ma ba zai yi ba ya kamata su je su, mata nawa suke aikin haji don haƙorin Makka ko dan kishi ta taje aikin haji, don haka ita ma akwai da babunta sai ta tattara ita ma taje aikin haji. Manufofi kala kala a cikin ibada, mutum nawa suke lahiya don kar a ce sun sauka, gudun abun kunya kar a ce sun sauka ya sa suka yi lahiya, gudun abun kunya kar a ce ba su yi wa yaransu abin yanka ba suka yanka suna ba Allah suka nufa baye da shi ya zo yana baye da shi, wadda ta ce gaskiya ne kam wannan abun kunya bai kamata a yi mana shi ba, ni kam gaskiya in ya so ko kaza ina ma ka dauka ka sayar gaskiya a samu a yanka, ta ai sai a yi ta magana wannan a ce ba mu yanka ba, ai sai ya zama abun magana shi ma ran ya tashi ba zai ji daɗi ba, ta kawo wani wa'azi na shiɗanci sai ya yi shiru ko ya fahimta, kaga gaba ɗaya manufa ta koma wani abu daban. Wannan yankan na ibada ne, a duba menene hukuncin Allah a cikinsa. In babu hali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah baya ɗorawa rai sai abin da za ta iya, kafara take kan mutum ƴanta baiwa ko azumi 60 ko ciyar da miskinai 60. Ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an tambaye shi bawa ya ce babu, azumi 60 ya ce ɗaya, gashi nan wata ɗaya ma ya gagare ni ya makin Allah, sai da na ɓata shi da rana ina zai yi wurin iya jera 60 ya makin Allah. An tambaye shi ciyar da miskinai 60 ya ce ai duk garin nan ban yi tsammanin a kowace kai da miskinanci ba. An kawo sadakan kwandon dabino, ina bawan Allah nan mai kafara, ɗauki dabinon nan je ka ciyar da miskinai, ba shi kenan ba, sai ce ya ma'aikin Allah a garin nan akwai wanda ya bini bukatar wannan, ya ce ku ɗauki ka je ka ciyar da iyalanka, ba an bar magana kafara ba, to wa sai sake ta zancan. La yukallifullahu nafsan illa wus'a, ashe mutum halin da yake da shi da wannan halin shari'a ke masa magana, kaga da zarar an canza manufa to sai ka ga mutum ya kallafa wa kansa, ya kilasta wa kansa, ya tsananta wa kansa, ya samar da abin da Allah ne ya saka shi, amma yanzu bai yi shi saboda Allah ba. Don haka na farko an yi asarar ladan da ya kamata ce an sa. Na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan aikin shirka, ya kira shi shirka, ko da dai shirka ce karama, bambancinta da babba, babbar shirka tana fitar da mutum a musulunci, amma karamar shirka ba ta fitar da mutum a musulunci, amma tana masa walagigi da aikin alheri. Sannan shirka tuba ce kadai ke goge shirka, duk wani zunubi aikin alheri yana iya goge shi, nisantan babban zunubi yana iya goge shi, ya fi har Allah ta ganin dama tana iya goge shi, amma ban da shirka. Shirka aiki baya goge ta, barin babban zunubi baya goge ta, kuma Allah ya ɗaukan ma kansa cewa ba zai yafe shi da kansa ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, duk wani zunubi ba shirka ba Allah ya ɗauka zai iya yafewa in ya ga dama ga wanda ya ga dama, amma shirka ya ce ya ɗauka wa kansa ba zai yi ba, in dai sa kansa ne to ba zai sa kansa ba, sai mai kenan sai tuba. Da haka malamai suka tattauna, kenan idan mutum ya mutu yana shirka karama yana riye bai daina ba, da sauran ayyukan da malamai suka lissafa su a matsayin shirka karama bai daina ba bai tuba ba, to Allah ya dauka wa kansa ba zai yafe ba. Don haka ya cancanci Allah madaukakin sarki yayi masa hukuma akan wannan shirkar sai har ta kone, sai an kona shi gurgurdan wannan shirkar. In ya so in Allah madaukakin sarki ya ga ya gama masa lugude na azaba akan wannan shirkar, ran da Allah madaukakin sarki ya ga dama wannan shirka ta gama konewa aka masa azaba gurgurdan zulubin sa na shirka, to daga nan sai a fitar da shi a wanke shi a kogin rayuwa a mai da shi aljanna. To kaga an tuma ba a tsira ba, saboda duk wanda aka ce kafin ya je aljanna sai ya kuna, ai ba zai yi fatan haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ji tsoron wuta ko da daidai da tsagin dabino ne, ana kai sadakar tsagin dabino don Allah ya kutar da kai daga wuta, ai ka ga ya fi ka sanin sharrin da shi ta biya maka haka. To maganin kar a yi kar a fara, mutum ya kyautata niyyarsa ya gyara ibadarsa. Riya tana iya zuwa mutum tun farkon fara ibada, tana iya shigowa mutum a cikin yana ibada. Riya da ta zo kafin fara ibada, wannan ta cakuɗa da asalin niyya, wannan aiki ba zai yi mai gyaru ba, sai dai a sake shi, domin an gina niyyarsa akan riya, akan shirka. Kuma hadisi ya tabbata ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, duk wanda ya aikata aiki kuma sai ya gwama ni da wani a cikin aikin, to na watsar masa aikinsa ya karata da wanda ya haɗa da shi, su je su karata. In zai iya bashi lada ya bashi, in zai iya bashi aljanna ya bashi, in yana da rahama ya masa, in yana da gafara ya masa, in yana da afuwa ya masa, inda duk wata gatar da zai masa ya masa, ya ce na bar su su je su karata. Allah ya ce ya fita a cikin wannan bautar ba ruwansa. Kaga da zarar mutum ya fare ta da wata manufa ba Allah ba, to Allah madaukakin sarki ba ruwansa da wannan bauta. Da aka rushasshiyar bauta ce tun daga tushenta, bautar da mutum yake yin ta da kyakkyawar niyya, sai shaitan ya shigo ya same shi a cikinta, sai ya sanya masa manufa wacce take tariya. To irin wannan bauta za ta samu matsala gwargwadon yadda riya ta shigo mata. Idan ya ci gaba da wannan riyar har ya kammala ta, to wannan ibada ta rushe, saboda riyar da ta shigo cikinta kuma har ta kai ta ƙarshe. Amma idan ya yi wa kansa wa'adi a cikin ibada, sai ya dawo kan niyyarsa ta da, ya watsar da wannan riya, ya ci gaba da ibadarsa kan niyyarsa ta farko, to Allah madaukakin sarki ana fatan zai karɓi ainihin wato wannan ibada, tunda an gina ta akan ikhlasi, ma an kare ta kan ikhlasi. Mutum dai almuhim zai ta kokarin yakar zuciyarsa yayin da zai bauta wa Allah, kowane irin dangin bauta ne. Kar mutum ya damu da abin da mutane za su faɗa, kar mutum ya damu da kallon da mutane za su yi masa, kar mutum ya damu da ambaton da mutane za su yi a kansa. A'a, mutum ya damu da Allah ya karbi ibadarsa, mutum ya damu da Allah ya yarda da shi. Mun yi da ku a baya cewa mutum ya nemi yardar Allah, kare ne biyan dar mutane, sau da yawa mutanen kunya za su baka, za ka yi don su wallahi ba su gani ba, za ka yi don su ji ba su ji ba, za ka yi don su gani su yaba, su gani su kushe, shi mutum ba a biyan masa. Allah ne in ka tsin ya ce ma ka yi sai ka yi, to shi kenan ka yi komai, amma mutum ba a biyan masa. Za ka iya yi ɗin kai asara biyu, kamar yadda muka karanta hadisin na Aisha a baya, cewa dukkan wanda ya nemi fushin Allah da yardar mutane, to Allah zai yi fushi da shi kuma ya ɗora fushin mutane a kansa, ya sa mutanen su fushi da shi. To yana da kyau mu mai da hankali akan manufofinmu, mu kyautata niyoyinmu da alaƙarmu da Ubangijinmu. Aiki ba zai karɓu ba sai ya cika sharuɗa guda biyu. Shi ne Allah ta'ala yake cewa faman kana yarju liqa rabbihi فليعمل عملا صالحا wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, duk wanda yake fatar gamuwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan, to yi aiki aiki na kwarai. Nan malamai suka ce aiki na kwarai shine bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aiki, don shine aiki na kwarai. Duk aikin da ba gina shi akan koyarwar annabi ba, sai ya dami Allah sabata gare shi, ba za a ce masa aiki na kwarai ba. In an faɗa an yi ƙarya, me yasa ina aka san na kwarai? Da wani dalili aka san na kwarai? Aikin da ka kirkira da wanda na kirkira duk ɗaya suke. Menene yayi wannan naka lasin ya masa tambarin tarbaban aiki ne? Ba a bautawa Allah sai da abin da yake so kuma yarda da shi. Ba ma iya sanin abin da Allah yake so ya yarda da shi sai ta hanyar wahayi, ko Alkur'ani ya zo da wannan aiki, ko hadisi ya zo da wannan aiki. Amma idan ba a samu daga ɗaya biyun nan ba, to ba za a bautawa Allah da wannan abu ba, domin Allah madaukakin sarki bai son sa kuma bai yarda da shi ba. Inda yana son sa ya yarda da shi, da addinin musulunci ba zai kammala ba tare da ya kawo ya gaya mana shi ba, ko an koya mana shi ba. Da haka sharaɗi ne ibada ba za a karɓe ta ba sai ta zo akan shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan sharaɗi na biyu, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, sannan ya zama ba zai yi shirka da kowa wajen bautar ubangijinsa ba. Wato ba zai yi tarayya da kowa, ba zai haɗa wani da Allah ba a wajen bauta. Wannan shine manufa ta ainihin wato ikhlasi. Sai zan waɗannan abubuwa guda biyu su ne wato kawaɗe da ibada take ginuwa a kansu, ikhlasi da kuma biyayya. Al-ikhlas wal mutaba'a, in mutum ya rasa ikhlasi to ya rasa ibada. Malamai suna cewa mutum ya bar aiki saboda gudun riya ya fi muni sama da yin riya. Wani zai zo yin aiki sai ya ce to ai yanzu na ma fasa, saboda karma a ce karma mutane su ce don su zai, sai ya fasa. To yanzu wannan shi ma shirka ne, shi ma shirka ne. Da zaran aiki ya zo maka zuciyarka don Allah yake aiki, ba a barin ibada kuma don wani, barin ibada don wani shi ma shirka ne. Don haka matuƙar wannan abin ibada ne, kuma ka sa kanka za ka yi, to shaidan ne yake so ya wasa da hankalinka, zai zo ya ce maka kar ka yi, kar ka yi, don yanzu akwai yiwuwar ba don Allah za ka yi. Mutum shi kaɗai ya dinga tuhumar zuciyarsa, sai kuma hakan din sai ya sa ya fasa, to ya fi sharri. Fa idza azamta fa tawakkal ala Allah, riya haramun ne, was-sum'atu da as-sum'a da jiyarwa, ba jiyarwan kiran sallah ba. Wannan as-sum'a abokiyar tafiyar riya ne, kawai bambancinsu riya da ido ne, nuna wa ido ne. As-sum'a jiyar da kunne, duk aikin da za ka yi don a gani shi ake cewa riya, duk aikin da za ka yi don a ji shi ake cewa sum'a, a ji labarinka ko a ji ka, ka fere kiran sallah ka ana yara, ko kuma ka fere kira'a don a ji, ko kuma ka aikata wani aiki da nufin a samu labari, kai da kanka maka ke ba da labari, ko ka yi bauta da daddare ka yi ibada, ka zo kana gyangyaɗi da rana ka ce wani gyangyaɗi ko ce Allah ya yi jiyan ne, jiyan cin nga, kaga nufin sa yana so ya ba da labari jiya ya yi tsayuwar dare. To kaga wannan babu shakka mutum burinsa so yake kenan mai aji cewa ya yi, ko kuma sai ya je ya yi sadaka sai ya zana ban labari. Yanzu nan wani makwabcina ya zo mun malam wani bayan da yake malam. Amma dai na taimake shi na ba shi kaza, saboda aji cewa ya yi alheri. Ina wannan bawan Allah da yake cikin inuwa ranar da ba inuwa sai wannan inuwar ita kadai da Allah ya tanada, wadda zai sanya sunfi dangin mutane kala bakwai katal a cikinta. Daga cikin mutane bakwai din nan akwai wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ciyarwa da hannun dama, hagu ba ta sanin ya ciyar. Wasu malamai suka ce dunkula yake baya irgawa, nan za a irga sai dama ta tafi ya wuta taba. Wasu suka ce dunkula yake baya irgawa, wasu suka ce a'a ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi shine irin yadda yake ɓoye abinda yake yi har ya kai ga hannunsa na hagu ma da yake tare da shi bai sani ba. Kaga wadda zai ɓoye wa hannunsa na hagu, wai ma'ana zai ɗauko ya miƙa da hannun dama ya ɓoye wa hannun hagu, yaushe kake tsammanin cewa zai biya wani kuma abin da ya yi? To wannan son aji kenan, ba kyau. Dole ya zama duk alherin da za ka faɗa ka yi to ya zama yana da dalili. Idan ba nufinka shi ne a san ka yi ba, a'a akwai wani dalili da ya sa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da mutanen Madina suka kunna shi ya tashi musu huduba, ya ce ban same ku ɓatattu Allah ya shige da ku dalili na ba, ku ba kaza ba ne Allah ya muku kaza, huda ba kaza ba ne, ba talakawa ba ne Allah ya wadata ku, ku ba kaza ba ne Allah ya, yanzu ko burinku ku koma da dukiya ya fiye muku ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka wani ba za a ce masa buri ba, ba za a ce wai don su ji ya musu ba, ko don dalili ne ya taso. Dalili in ya taso ba da yake, ba da yake. Amma don mutane su ji su yabe ka su ce ka shi wani ma ba ba sani ba, ba shi mai kokari ne, wannan shi ne manufa, to haram, haram. Ashe wancan ma mai kokari ce ya ce makon makwabta ne, ya ci ga a tabbatar jikin wancan ba ni na ba ta shekarar jiya. Kaga burinta kawai ce a shi kuma mai raba garnuwa ne. To shi ne abin da ba a so. Kar ka yi ka faɗa don a yabe ka, kar ka faɗa a ji don a yabe ka. Mutum ba shi da lada, ba shi da alhaji. Allah madaukakin sarki shi ke rubuta lada, kuma shi ke rubuta zunubi. Da haka kullum mutum ya nemi yardar Allah a cikin aikinsa. Bayanan da muka yi akan riya su ne bayanan da za su yi aiki akan sum'a. Wal hasad, malam ya ce da hassada, da hassada. To kaga ita kuma hassada ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa a definition ɗinta, shi da kansa ya yi tafsirin hassada, ya fassara hassada da zawalu ni'matil ghairi. Ai ba binan tamanni ko tamanni zawal ni'matil ghayr, fatan gushewar ni'imar wani. Hasada tana da nau'i kala biyu. Akwai hasada fatar irin abin da yake wajen wani, akwai hasada fatar lalacewar ko karewar ko rushewar ko halaka abin da yake wajen wani. Hasada ta farko fatan ni'imar da ke wajen wani, wannan ita ake cewa ghibta. Ghibta mutum ya yi fatan abin da yake ni'imar, ni'ima irin ta wani. Amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana tarbiyya, ya yi mana akala a wannan babin, sai ya halatta mana irin wannan hasadar a abu uku kadai. Abu biyu, afwan, ba uku. Sai ya halatta mana irin wannan hasadar a abu biyu kadai. Yace la hasada illa fitnataini, babu hasada a musulunci sai cikin abu guda biyu. Na ɗaya, mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya, sai yana ciyar da dukiyar nan fi sabilillah, yana ayyuka na ƙwarai na ban sha'awa, sai kai ma ka ce ina ma Allah madaukakin sarki ya arzuta ni irin nawa ne, na yi aiki irin nawa ne. Wannan ya halarci, kaga mutum yana gina masallatayya, kaga mutum yana ciyar da talakawa, mutum yana da taimako, da ya ji labarin mai bukatar taimako zai taimake shi, yana kai taimako asibiti, dukiyarsa da yawa an ɗora karyayyu, da yawa an furta majinyata an musu operation, da yawa an fitar da yara a cikin iyayensu, an kubutar da jariri, an kubutar da uwa a cikin dukiyarsa, da yawa an ceci marayu daga yunwa da talauci ƙarƙashin dukiyarsu. Allah ya albarkaci dukiyarsa, tsakanin masu aiki ƙarƙashinsa suna samun yadda za su yi, zuwa waɗanda yake ɗauka ya yi musu, Allah madaukakin sarki ya yawaita masu amfana da dukiyarsa. Wannan abu sai ya baka sha'awa, irin yadda yake samun alkhairai, ta yadda idan an mutu ana samun aiki a lahira, to ba shakka wani littar da ayyuka da yawa. Sai kai ma kake fatar ina ma kai ma Allah ya baka irin wannan dukiya ka yi irin wannan aiki. Bai halatta ka yi fatar irin dukiyarsa ba, sai da me? Sai da nufin aiki irin nasa. Amma in zallan kuɗi ne, ce ha ba ne na shanawa, dama mutum ya samu kujera irin tiwanan nan ma. Kaga wannan wato zallan kuɗin kake so, e dukiyar kawai kake so, iska kawai kake so ka sha, to ba haka ake nufi ba. Mai dukiyar sai wanda yake aikin alkhairi, ka kwadaitu da irin aikinsa, sannan ka yi shawarar irin dukiyarsa. Amma wanda baya aikin alkhairi, aikin alkhairinsa ba su bayyana ba, zallan kuɗin ne ya bayyana, da gine-gine, da motoci, da harkoki irin nasa, wanda ba za a kira su harkokin alkhairi da zai zama musu tanadi a lahira ba, to wannan babu shi abin sha'awa a dukiyarsa. Abin tausayi ne, ba abin sha'awa a ciki. Ai, abin da ya kamace kama shi ne, kar ka yi fatar Allah ya yi maka dukiya idan irin wannan ce, inda dukiyar a ci a yi kashi ne, kar ka yi fatar haka. Mutum na biyu wanda ya halarta ka yi hasada da shi, irin wannan hasada halartacciya, shi ne mutumin da Allah ya ba shi ilimi, ya ba shi hikima, kuma yake aiki da wannan ilimi da hikima tasa, yake karantar da mutane, sai kai fatar ina ma Allah ya baka ilimi da hikima irin nasa, kai ma ka amfanar da mutane irin yadda yake amfanar da mutane. Irin wannan gasa ana bukatar ta, wannan shi zai sa irin su masu yawaita. To irin wannan ya halatta. Bayan nan duk sauran burace-burace da fata ta ni'imomin waɗansu, to wannan yana daga abin da in ba a kira shi haramun ba, a kira shi makaruhi, saboda zai zama sila zuwa ga haramun.
zai zama wasila zuwa ga haram tun kana kwadaye irin abun har za ka muka fara hasada wawo kwadaye irin motar wani ko irin gidan wani ko irin rigar wani ko irin takalmin wani ko irin kazadin wance ko irin kazadin wance irin jakakkunanta irin zananta irin sarkarta irin kaza to wannan karshe sai ya zo ya haifar da wata fitina kwarai domin za ta zo a kwadayin zanin za shi rikici da mijinta ta ce sa wannan sallar sai dai wannan zanin in ba wannan zanin ba ya bar kayansa kaga ai ta tafka rigima kawai kan kwadayin irin kayan mu to al-muhim ko kuma shi ne namiji ko ita kanta mata su kai kansu ga yaudara cin amana karfa karfa sata har ma cin aki da rashawa kawai saboda irin wannan buracan buracan irin nawari to irin wannan hasada ba ta halatta in ba da wancan manufofi guda biyu ba sannan ɓangare na biyu na hasada shi ne ɓangaren da mutum zai yi fatar gushewar ni'imar wani Allah ya ba shi dukiya burinka ta kare Allah ya ba shi kujera ta mulki burinka a sauke su ko burinka ma ya mutu wani wani sai ya ce burinsa wa shugaba ya mutu ko ya daga hannu ya ce Allah ya al yadda wani ya hau jirgin nan haka wasu suke yi burinsa ya mutu in ya mutu ma ba za ka hau ba babanka ba zai hau ba kuma ba ka san waye zai hau ba ya kamata mutum ya san abin da zai faɗa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yusmit da ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko shi in bai maka daɗi ba je a bakin ka shiru ba za a rubuta ma ka faɗa ba in ba za ka bari alkhairi ba yi shiru in ka shiru ba za a rubuta ka faɗa ba amma in ka faɗa za a rubuta ka faɗa in ba hajji kuma abin da ka faɗa zai zame maka na kan sai ga maka azaba in ba hajji to ya kamata ya san menene yake mutum Allah ya ba shi ilimi fatakka ya aukace mutum Allah ya ba shi mota fatakka ta kone Allah ya ba shi kuɗi fatakka kaza wato dai ba ka so ko kuma kana jin haushi ko ya gina gida ta hanyar ma ba ka yi saboda in ka ga gidan haushi kake yi ko kuma Allah ya ba shi mota ya shiga kunne ya yana tafiya ka ce ban za ka mu za a nuna wa isi kaga wani abu ne a zuciyarka na ruwanka ko ba haka ba to bai kamata ka ga wata ni'imar wani ka kushe ko ka ji haushi ba wannan shi yake cewa hasada Allah ne ya bashi shi yasa hasarin hasada yi da Allah ne don shi ya bayar inda kuskure to wanda ya bayar ne Allah yana kuskure bayan kuskure kai ka san me yasa Allah bai baka irin wannan din ba baka sani ba ka san me yasa Allah ya bashi baka sani ta iya yi wa ka fi shi daraja a wajen Allah amma yanzu kana shirin ka juya lamarin ya fi ka daraja a wajen Allah to Allah baya son shi shige shi yasa hasada sai zama ita matsayin da aka ajiye ta matsayi ne ma da ya fi kowane zunubi ma hatsari da masifa a duniyan ce saboda annabi sallama ya ce hasada tana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cin itace. Kaga nan an fuka kai kashashen ice. Irin yadda wuta take cin ice, haka hasara take cin ciyawa a yau. Kaga sauran zanubai zazzu su zauna ne, ba lallai su taba maka kyakkyawan aikin kawai. Kyakkyawan aiki ne yake ture zanubi. Amma zanubi ba zai taba maka kyakkyawan aiki ba, amma hasada kamar an kyatta a sha nawa yake, haka za ta dinga yi wa sallolinka, azuminka, sadakarka, ayyukanka, haka za ta dinga yi. Ka kwana, ka wuni, ka kwana, ka wuni, ka yi wata shida, ka shekara, ka shekara biyar, ka shekara huɗu, ka shekara biyar, ba ka rabu da wannan baƙin cikin ba, ka san irin ta'adin da wannan baƙin cikin ya maka, ba ka sani ba. Don haka dukkan wanda Allah ya masa ni'ima, to mu kaula kai a kan wannan ni'ima, ba za mu kwalama da kwaɗayin wannan ni'ima ba, don kwaɗayin wannan ni'ima zai iya hana mu gode ni'imar Allah ya mana. Mu ma mana ni'ima ba wadda Allah bai mashi ni'ima ba. Kowa a cikin ni'imar Allah ke rayuwa. Idan ka damu da ta wani, to za ka manta da ni'imar da Allah ya maka, ƙarshe kai butulci ka kafirce wa ni'imar Allah. Sannan kuma idan ka kauda kai daga ni'imar wani, to wannan zai taimaka maka wajen nisantan hasada. Baka ma sa mata ido ba, balle ma baƙin cikinta ya zo maka, ba damuwarka ba. Sannan za ka zama cikakken kyakkyawan musulmi. Min usli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yana daga kyan musuluncin mutum ya bar abin da ba damuwarsa ba. Ni ma na kan ina yake samun kuɗi, ka dubo da shin kuɗi ɗayar mota. Ni ma na kan ina yake samun kuɗi, daga fara gidan nan ka duba har ya zo rufi. Ina ruwanka ne da yake samun kuɗi? Duk wannan alamun hasada ba abin da ya dame ka, wannan shi ne abin da zai kubutar. Ba haka jama'a, hasada alamu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tahasadu ولا تباغضوا ولا تدابروا, kada ku yi hasada wa junanku, kada ku yi fushi wa junanku, kada ku juya wa junanku baya. Ya hana hasada. Walbughdu da ki shi ne albughdu, ki wato ka ɗauki karan tsana da ki ka ɗora musulmi ɗan uwanka. Haka kawai kun ga dai mun ambaci cewa in zai ki musulmi ya ƙi shi saboda me? Saboda Allah. Me ya ƙi saboda Allah? Da ya za mu gane ya ƙi shi saboda Allah? Ya ƙi shi saboda ya ƙi Allah. In za ka ƙi mutum, ka ƙi shi saboda ya bar Allah, kai ma sai ka bar shi. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بذات قامت أنا لسك إيماني ده الله غن الله غرا سنة شيء قبلك ونر ودي كي الله ده مزام الله. توانا كاي كي يا كرهج أمامكم ينا سلم ينا كلمة شهادة ينا سجن مسلمش yana zuwa jami'i masallaci, amma haka kawai ko kunya ba ka ji sai an yi nasarwa ne, ko da ce an yi nasarwanci. Muna duniya ai ba wanda na sana irin wani, in ya tashi faɗa sai ka ji musulmi ne dan uwansa. Me ya maka? Sai ce kawai ni bai mun ba. Bai maka ba? Bai maka ba ka tsane shi? To babu hakki a cikin irin wannan sana, baya halatta. Ko kuma ya zama tsanar da wani dalili ne na wata ni'ima, ya ga Allah ya masa wata falalawa da bai masa, sai ce ya tsane shi. Wannan kaga zai zama reshe ne na me? Na hasada. Sai an yi wani na tsane shi, sai ya ce girman kai ne shi. sai ya jefa masa girman kai. Don wani haka ne, kai mai yiwuwa watakila a angosu mai yiwuwa kai Allah ta'ala ya buɗe maka kwakwalwa, ka samu karatu, ka fahimci karatu, ka mai da hankali akan karatu, ka san abin da ya kamata, ka san abin da bai kamata. Sun kafa dabba suna abubuwansu, ba ka shi ƙarshen dabbarsu. Za ka zo assalamu alaikum ka wuce abinka, ba ruwanka da dabbarsu, ba ka ihu, ba ka hayaniya, ba ka tsoro, sai ka wuce kama harbin iska, ɗan girman kai. Girman kai ne yake damunsu. Wannan mutumin na tsare shi, kaza 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 da samu dukkan farkoshin hasada ne. Ka kame kanka, ka zama mai mutunci, sai ka zama abin tsara. Wannan ni'imar da Allah ya maka ta jawo maka tsana, ko kuma saboda wadatar da Allah ya maka a anguwar, ka wuce dabar anguwar a ce an tsane ka. Girman kai ne da kai, sai dai ka daga hannu kawai ka wuce. Duka irin waɗannan abubuwa ba aikin musulmi ba ne. Wa ru'yatul fadli 'ala al-ghayr, haramun ne ganin fifiko a kan wani. Wani ɗan uwanka musulmi ka dinga ganin kafi shi saboda wata ni'ima da Allah ya mayyaza ka ya bambanta ka da shi. Dalilin wannan ni'ima sai ka dinga ganin kafi shi. Wannan shi ne asalin at-tahqir, kaskantar da musulmi ka ganin shi ba kowa ba ne. Shi ma zai shiga cikin bayanan da muka yi a girman kai, da bayanan da muka yi a ji da kai. Duka ru'yatul fadl zai shiga ƙarshen wannan. Kana ganin kafin mutum shi ba sa'an ka ba ne. Wani lokaci akwai lokacin da naji, akwai lokacin da wasu manyan Qurayshawa suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna tambayarsa akan in dai yana son alaka da su su yi musulunci, to gaskiya sai dai idan zai tashi irin su Abu Darda, irin su Abu Huraira, irin su ga su nan dai. Wai su suna ganin cewa yaya za su zo su zauna a wuri da irin su waɗannan a wajen, suna musu kallon talakawa ne, su ba ‘ya’yan kowa ba, su kaza su kaza, tufafinsu ma ba wani tufafin kirki ba, haka dai da sauransu. Da haka su suna ganin su manya ne tun a jahiliya, su masu kuɗi ne, su ‘yan babban gida ne, su masu faɗa a ji a gari ne, su kaza ne, da haka sun fi ƙarfin zama da waɗannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yadda yake da kwaɗayin su yi musulunci, kullum da ruwa yake zuwa cikin musulunci, ba ya son rabuwa. Da haka sai yana ganin tunda waɗannan sun riga sun karɓi musulunci, ba fatawa za su yi ba, yanzu wannan daɗi ne, sai zuciyarsa ta fara raya masa. To ko ai hakan nan a samu karuwa, tunda su ma za su zo da wani alheri, bai yiwuwa sanadin musuluncin su ma wata tawagar ma ta ƙara musulunta kuma. Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗe, ya ce wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يجي كرالات الشركة كي حقولي كزونا تارد وأن نزكي أنبتم أبنجدسو بالغداة والعشي سافية دمريج إيمان سنقستن suna ambaton Allah, suna bautawa Allah, kar ka bi waɗancan, ka haƙura da waɗannan, su ne imaninsu janu na gaske. Waɗancan masu cewa sun fi su masu kaza masu kaza, ru'yatul fadl ne, duk shirme ne kawai. mutum shi da kansa shine zai wa kansa mukami. Ubangiji ta'ala yace suna neman yardar Allah, yace wala ta'du aynaka anhu, kar idanuwanka su kecare su, turidu zinatal hayatid dunya, kana tunanin wani abu na duniya, waɗannan za su zo su suna da wadata, za a daina talaucin takubba, za a daina talaucin abunan dawaki, za a rage yawan neman taimako a masallaci da sauransu. Kar wannan ya ɗauki hankalinka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, kar ka biye wadda muka gafalar da zuciyarsa daga ambaton Allah. In sun yi musuluncin ma ba abin da ke gabansu ba ke, harkokinsu za su tafi sai ran da ka gansu. Ki ta wulaƙanta maka sahabbai, sannan su kuma ba za su tare ma abin da kake mun tare maka. To wannan shi ne asalin ru'yatul fadl al-ghayb, ka ce ba za ka je waje ba saboda suwana suna wajen, saboda suwana suna wajen, ko kuma kaninka yana wajen, don haka ba za ka karasa waje ba. Akai ba zan karasa, ga can kani ka tsaya wajen, me zai kai ni wajen? Ya ba haka ake yi. Yara za su ga girman ka, doka ce a musulunci dole yaro ya ga girman babba, amma babba dole shi kuma ya ji tausayin yaro. Da haka kullum kana jan yaro a jiki ne, ba kana nisantarsa ba. Kar ka dinga ganin cewa kai babba ne, kar ka dinga ganin haka. Da haka kar ka haƙara mutum, ka kaskantar da mutum, ka wofantar da shi, ka wulakantar shi yana musulmi saboda wata ni'ima ko ta shekaru ko ta ilimi ko ta kuɗi ko ta mulki ko ta kaza. A'a, an fahimta ku? Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da irin wannan teburin da ake yi na koyarwa, da kyan maza sulma ya yarda aka yi masa wurin zama na daban a masallaci, har malamai suka gani suka ara suka ɗauka saboda falalar ilimi, ba falalar mai ilimin ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam darajarsa ta kai matsayin ya kamata mu an shigo masallaci a bambanta shi. Amma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ru'yatul fadl, ba shi da ganin cewa shi babba ne, kawai shi yana nuna bacin ransa idan an ki a bashi haƙƙinsa na shi manzo ne. Wannan fa Allah ya tilasta masa wannan. Amma fa a matsayinsa na ɗan adam, to baya nuna musu kataita da isa da mulki da waye da sauransu. Wannan tayyuwa daga cikin waɗanda suka yi musulunci a cikin kafirai, wannan abin ya ba su sha'awa suka yi musulunci. Sun ga wanda ya kamata ya yi mulki, amma sai su ba mulki ne a gaba sa. Irin ƙaunar da ake masa, da irin yadda ake wawar ruwan alwalarsa, ake wawar kakinsa, ake wawar taɓa shi, ake wawar kaza, sai suka gan shi a cakuɗar da mutanensa. Amma sai suka ga garuruwansu sarki yana kilomita a sama, yana zaune ya yi baƙe-baƙe, gaba da baya, hagu da dama, ba kowa sai bayi masu fufufu, sauran kowa kuma an zube a ƙasa, ana baƙan mulki, kuma baya amfana su da kowace tsiya, ba abin da yake musu. Shi kuma wannan kullum a cikin amfana su yake, kullum a cikin ba su fa’ida yake, yana tsarkake su, yana kyautata musu rayuwa, ya gwada musu abin da zai amfane su, ya gwada musu abin da zai cutar da su sosai, amma yana cakuɗa da su. Suka ce ku duba wanda ya samu mulki amma ba mulki ne a gabansa ba, wanda ya samu sarauta ba sarauta ce a gabansa ba. Suka ce ya ma'aikin Allah, idan an shigo masallaci kowa ya zo sai ya tambaya ina kake, ka taimake mu ka ba mu dama mu ɗan samun maka wurin zama na daban, irin duk wanda ya shigo zai gane kai sallallahu alaihi wasallam. Ya ce a'a, har sai an yi ba bukata, saboda sai mutumin kawai sai ya shigo sai aka ce ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda ba wata alama da za ta nuna cewa gashi nan ila da abin sallar sabu ta gare shi. To har ya yarda suka sama mashi wato wurin zama, ta yadda da an shigo duk wanda ya shigo zai gane ga mai wurin nan, sallallahu alaihi wasallam. To kaga mutum sai ya zama cewa ba shi ne da kansa yake nuna cewa shi wani ba. In manzon sallama ya yi irin wannan mu'amala da sahabbai, to bai kamata wani musulmi ya wulakanta musulmi dan wasu. Wallahi in dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana irin wannan rayuwa tare da ga irin darajar da Allah ya masa, da irin fifikon da Allah ya masa, amma ya irin wannan rayuwar, wallahi bai kamata wani musulmi ya dinga jin cewa yana da wata falala akan wani musulmi dan wasu. Ubangiji ta'ala ya ganar da mu wannan addini, ya ba mu ikon iya shi, ya tabbatar da gadanganmu akan daidai. Ubangiji ta'ala ya gafarta mana kurakurai. Allah ta'ala ya amince da mu a wannan ƙasa, ya tabbatar da gadangan shugabanninmu akan daidai. Kuskurensu Allah ta'ala ya yafe ya kade. Allah ta'ala ya kwada dukkan wata musiba da dukkan wani sharri a wannan ƙasa ta Najeriya da sauran garuruwan musulmi a duniya baki daya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاه الله وسلامه على اسر النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانا يجي السلام عليكم الله شجافه كمالا انا cikin wani yanayi ina buƙatar asani cikin addu'a. kuma Allah ta'ala ya amsa addu'a ya kuma yayi damuwa in damuwa ce. Idan bukata ce Allah ya biya ta. Malam dangane da hadisin nan da yake cewa wanda ya sallaci nafila raka'o'i goma sha biyu a cikin dare da wuni, Allah zai gina masa gida cikin aljanna. To malam, raka'o'i bayan isha ana nufin su ne na shafa'i da zai yi wuturi a bayansu ne, ko kuma sai ya yi su kafin ya yi shafa'i da wuturi? To a nan ana nufin raka'o'i goma sha biyu wadda ba na farilla ba. Shi ne abin da ake nufi. Raka'a sha biyu wadda ba na farilla ba. Sawa'un ka sa shafa'i a ciki, ba ka sa shafa'i a ciki ba, raka'a sha biyu wadda ba na farilla ba. Sannan su shafa'i da wuturi, ba wai shafa'in ita ma wata sallah ce da ake nufanta ba. Wuturi ake nufi. Abin da ya kawo shafa'i, wasu malamai ne suka ce suna ganin da mutum ya yi alwala ya kabbara ya raka'a ɗaya ta wuturi, gwanda kafin ta yi ko raka'a biyu. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana wuturinsa ne bayan ya gama sallar dare. Zai yi biyu, ya yi biyu, ya yi biyu, ya yi biyu, ya yi biyu, sai ya yi ɗaya. To wanda kuma ya zo ba zai iya goma sha ɗaya ba, ko ba zai iya bakwai ba, amma yana son yin wuturi. Ɗaya zai yi kawai ya yi sallama ko kuma yaya? Shi ne jumhurin malamai suka ce a'a, ya taimaka mana ko raka'a biyu ma ya yi kafin wuturin. Da haka shafa'i ba wata sallah ce maqsuda ba, ba wata sallah ce da aka nufe ta wai ita ake nufi, a wuturi ake nema aka yi shafa'i. Da haka shafa'in mutum in ya ga dama ya sanya shi a nafila ta dare, in ya ga dama shafa'i dai raka'a ce guda biyu da take kamar sauran nafilu. Mutum ne wani lokaci zai ga samarin unguwa suna karta amma ba sa dora wani abu, menene hukuncinsa a shari'a? To wannan shi ne abin da yake gabanmu kaɗan a cikin littafin Ahlali. Ai malam bai bar komai ba, ta yi magana akan al'abasu, al'abasu wasa, za mu zo kai insha Allah ta'ala. Mutum ne yake da bukatu sama da ɗaya, zai yi musu istikhara ɗaya ne ko kuma zai yi wa kowace bukata nata? To babban mutum kenan. Ita ba istikhara malam, ba wai bukata ce ake wa istikhara ba, ba bukata ake wa istikhara ba. Ina ce ba bukata ake wa istikhara ba, ina nufin ba wai mujarradin mutum yana da bukata ne kawai sai istikhara ba. A'a, istikhara bukata ce wacce ta yi wa mutum, wato harshen da mu, yau bukata ce wacce ta sanya mutum a cikin shakka, ko yi ko rashin yi, ko kuma ko kaza ko kaza. zan yi kasuwa kemis zan yi ne ko kuma shagon takalma ko provision kaga ya rasa abin ko kuma tsakanin wance da wance wace ce ya kamata na aura ne wance ne ko wance to a lokacin da mutum abubuwa guda biyu suka tsaya masa ya kasa yin jaye da ɗaya daga cikin su dukka yana da bukata amma ɗaya ne mai yiwuwa damarsa ta guda ɗaya ce to a nan ne ake istikhara sai ya raka a biyu idan ya raka a biyu bayan ya sallame sai kuma ya ɗaga hannu ya karanta addu'ar istikhara ya shaida wa ubangiji cewa Allah ya zaba masa idan kaza alkhairi ne a gare shi to Allah ta'ala ya tabbatar masa shi ya kuma sauƙaƙe masa shi idan kuma sharri ne a gare shi duniyarsa da lahirarsa da ƙarshen lamarinsa to ya kawar masa shi to wannan shi ne abin da mutum zai masa istikhara amma sauran bukatu bukata ce kwaya ɗaya can ma bukata ce kwaya ɗaya kana neman aiki ko kana neman ka tafi aiki ma'aikatar ku an tsangaren da kai ko kana neman mana bukata ce guda ɗaya ko kana neman aure ana ta cikin cikin babanta ya ce baya son ka kaga wannan bukata ce kwaya ɗaya to mutum addu'a zai shigaba da yi addu'a zai shigaba da yi in mutum ya ga dama zai iya sanya shi cikin alkhairi ko rashin alkhairi yanzu aure ya ma cikin cikin to za ka iya masa istikhara saboda ya zo ya zama maka biyu shin aurenta ne alkhairi a gare ka ko kuma rashin aurenta shi alkhairi a gare ka to shi ne sai ka mutum istikhara to idan mutum yana da bukata sama da ɗaya zai iya istikhara amma in son samu ne kowace bukata ya mata istikhara ta saboda akwai ambaton bukatar a cikin istikhara menene ingancin addu'ar da masu ɗorin targaɗe ko karaya suke yi to na santa ne ai ban santa ba ok ai ban san addu'ar ba don haka kaga yana da kyau ne mu ka rubuto mana me suke faɗa sai mu duba mu ga shin addu'a ce da ta zo a shari'a ko kuma ba ta zo a shari'a ba amma addu'a ce da lafazin ta karɓaɓɓe ne tunda ya addu'a ba wai sai hadisi ya zo cewa annabi kaza yake faɗa sannan ka yi ba a to yanzu bukatar ka da kake yi din annabi ya taɓa faɗanta ne ko ba ka ba yanzu za ka ce annabi ya taɓa addu'a Allah ya sa a bushe je makaranta kafin to amma haka tunda bukatar ka ce kai kaga za ka faɗa da haka ita addu'a ba bukatar mutum wai sai ya saura sai kalma ta zo ta yin addu'a bukatar mutum zai iya faɗanta ko da wasu ƙudurar su ya tsara bukatarsa ya biya wa ubangiji sai ya tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa ya yi Allah ya bo ya karanta ya addu'a su don haka idan addu'ar muka ga addu'a ce da ba su kulle a cikinta me ma'ana to shi kenan ya halatta a yi rukuya ce ya halatta a yi tofi wa ciwo amma tofin ya zama da addu'a mai ma'ana addu'a mai ma'ana kar a yi da su kulle an gane ko ya ga kasar da ya fi yin ya gama ya kulle a kwanan abubuwan menene ne haka ba larabci ba ne ba hausa ba ba turanci ba ba chinese ba ba japanese ba to mutum ba a so kulle addu'a shin malam akwai wata addu'ar da ake yi yayin da mutum yake ciwon kai kamar masu cewa a kama musu kansu idan yana ciwo ba sai ciwon kai ba yanzu kai maganar karaya kowane irin ciwo a jikin mutum yana iya masa rukuya ko kuma ya bayar a masa rukuya rukuya ba sai aljanu ba yanzu mutane sukan ce rukiya ko rukiya kana rukiya ba sai aljanu ba a za ka ce amma rukiya aljanu ne da ni ha ita rukiya tofi ake nufi da rukiya tofi kawai a karanta addu'a a kan ciwo ko a dafa ciwo a rike shi a karanta addu'a ko a karanta alwa a sha ko a shafa a wajen duka wannan rukuya ko kuna ci a karanta akan kunar ko a karanta alwa a zuba a wurin ciwo idan mai karbar ruwa ne in ba mai karbar ruwa ba ne kar a saka ko a karanta a zuma ko a karanta a wani abun da dai zai zama an yi karatu ne ko a rike wajen a yi karatu ko a tofa tun wani rukuya ce wannan ya zo a shari'a babu hanyar ciki da haka idan kai aka kama idan ciki aka kama idan kafa aka kama idan wuya aka kama mutum zai kama ya rukuya rukuyan nan ana iya yi da fatiha ana iya da kursi ana iya da amanar rasul ana iya da kul huwa ana iyawa da falaki ana iyawa da nas ana iyawa da kowace aya da kake ganin ta dace domin kar ka je ka dauko wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar biha khalidun an gane yawa aya da ta dace munasiba shi yasa gardawa suke mana wayo sai su je su samu wata aya mai dan kamanni haka kamar lalabisa bi batanihi ila yawm lalabisa bi batanihi ila yawm wai maganin ciwon ciki saboda an ce batani wani ya dauki wani lakabin mannan na wai maganin makanta ne kaga ya an ji wani mannewa a cikin abun kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim maganin kuna kaga wannan munafiki nan ba aibu bane aya ce aka yi kuna ka karanta kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ba za a ce kayi shirka ko kayi haramun ko kayi kaza ba addu'a kai kuma aya ce in Allah ya ga dama sai ce magani a kwarai da gaske to da ya ce mun kuma ba da lakayi an ga ina zo so wannan kenan dangane da ni dangane da kuma wani din tofi ne da can akwai wata addu'a da ta ba kiyayewa ta ciwon kai ko bismillah ne ne min wajhi hadha kai ne ce ba na harkar magani din da na manta yawwa a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajibu wa hadiru yawwa a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajibu wa hadiru wannan sosai e tun ina yaro karami malami na ya taba bani yace ce dinga karantawa idan kai yana ciwo in kama kan na karanta bayan bismillahi bakwai sai na karanta wannan din wai na abubuwan ba ababan korewa bane e mutum sai yayi ya samu sauki wallahi alhamdu sauki ake nema ko mutum yayi wa kansa rukuya da irin wannan yafi akan yaje ta kaiwa kansa in Allah ya ba shi sauki shikenan e so iwan nawa da basu ji ba yace dangane da magana da aka yi kan aiki dan neman duniya yace to kamar waɗanda suke cewa sai an ba su 2000 ko 3000 ka wuce waliman mata wannan kuma kamar ya yake na ustaze ko eh wato me yin wazin kenan sai an ba shi 2000 ya wazo to ni ina ganin babu wannan babu karo babu karo ya halatta mutum akwai aikin da mutum zai yi shi don Allah kuma ya halatta ya samu abin duniya a cikin sa ya halatta misali annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahaqqu ma akhadtum alayhi ajran kitabullah mafi haƙƙin abin da kuka lada akan sa littafin Allah ana alqur'ani karantar da alqur'ani ibada aikin lada ne amma ya halatta ne a biya ka ya halatta ma ka ci a biya ka kawai sai da kunya sai da kunya amma maganar halal amma da kunya Allah ya ga dama yakan sanya halal kuma yi mata da baibai ko ba haka ba Manzon Sallama ya ce halal din da Allah ya buƙi sake kunya kace a gaskiya ne sai kaza kamar da kake fara din zai je wa'azin walima ya ce shi gaskiya sai inda a bashi kaza da kunya me yasa zai haka amma inda zai je wa'azin walima sai a dauka a bashi sai a karba kallawa ga wannan adamin sawa roba roba mai to sai ya karba an fahimta ko wannan ba laifi bane amma ba shakka shaddantawa abun kunya ne ba daidai bane tambaya ce guda biyu ce ta farko dangane da kamar mukami na siyasa an zabi mutum ya hau kan kujera kuma sai ya zama baya abin da ya kamata to shin za a iya wato ke masa wannan kujera kuma in ta kama a dawo da shi a dawo da shi shin wannan shi ma yana cikin hasada ko baya cikin hasada to shi wannan za mu ce wani abu ne da ya shafi al'umma ba mutum ɗaya ba an fahimta ko yawa idan al'umma ita ce ta ga cewa abin da yake yi ba shi ya kamata ya yi ba yana kuskure to ba za a ce duk al'umma suna masa hasada ba ita hasada galibi tana daidai individuals ne amma idan aka ce al'umman ce gaba ɗaya ta zo ta yi nadama wanda ta yi tana ganin cewa baya abin da ya kamata to nan ba za a kira shi hasada ba sai dai menene tanadin shari'a a kan haka tanadin shari'a a kan haka tanadin tsarin da ya kai shi eh babu wani shari'a tunda akwai tsarin da ya kawo shi to tsarin da ya kawo shi ne shi za a yaukar da gaske shi ne zai yi bayanin matsayinsa halinsa an fahimta mutum na biyu kuma mutumin da Allah ya masa ake ganin akwai wadata tare da shi amma sai dai mutanen anguwa suna ganin walwalarsa ta fi abin da ya bayyana na samunsa misali a ce malamin makaranta ne malamin makaranta kai akwai galibin misali da shi ake ko a gidajen 'yan mata ma da malamin makaranta ake misali misalin malamin makaranta sai aka ga yana hawa motoci kala-kala ya gina gida miliyan 5 ko miliyan 10 ya yi kaza ha zai yi ta arziki ne daga Allah kashi ne Allah ya yi wa kashin arziki zai fi ga mutum ya samu to yace shin wannan za a iya bincike a kansa ba zai zama hasada ba kuma amsa a nan shi ne a'a ba da yin bincike a kansa kuma ba da yin sa masa ido ko kuma zancensa kawai kuwa ya sha Allah idan akwai wata barna da yake yi ran da dubunta ta ce kashi za ta sha ba ko kuma ran da abinsa ya bayyana to daga wannan lokacin sai a ɗauki matakin shari'a a kansa amma dai haka ba abin da ya bayyana yana da hatsari za a iya zancensa ya koma kunnensa ya samu labari ya je ya narka mutane a kotu ya ce sun ɗora masa sata suna zarginsa da kaza alhalin wato wani babbansa ne a Lagos yake aiki ya ba shi wata shaya da ya ba shi wata shaya shi kenan a jikin da yake samun wani abubuwan da yake haka daga nan yin proving income ɗinsa to sai mutane su kan ciki to abin da ya kamata shi ne matuƙar yana sallah a zata masa alheri asirin da sharrin sai ya bayyana tambaya ta ƙarshe menene matsayin mutumin da ya ba wa maƙocinsa ruwa amma ya keɓance masa ayyukan da zai yi da su alhalin dukkansu musulmai ne ma'ana kar ya yi amfani da ruwan idan ba abinci ba ko kuma wasu ayyukan cikin gida kawai to alhaƙiƙa idan mutum ya bai wa dan uwansa ruwa ya taimake shi ruwa irin zamanin yanzu wanda ake masa wahala sai ya ba shi dama ya ja ya taimake shi to amma irin wannan taimako tabarruyi ne shi kuma tabarruyi wato sharuɗa idan suka shigo cikinsa to yakan lalace idan mutum ya nufi alheri ya nufi alheri gaba ɗaya idan za ka yi wa mutum kyauta kyautar waya ba ka cewa to amma sharadi ba zai kira wani ba ba zai magana ba ba za ka yi magana da wayar da na baka ba ko kuma za ka bai wa mutum kyautar gida ka ce amma sharadi wani ba zai shigo gidan ba to irin wannan tabarruki ne wanda mutum yake sarrafa da ladansa a cikin su sharadinsa kuma baya yiwuwa haka mutum ya baka ruwa sannan ya ce girki kawai za ka yi in ban da girki kai komai kaga wannan ya maka da baibai amma in ya ce don Allah ban da albazaranci to wannan za mu ce ba dan kansa ya yi ba har dan kanka kai saboda in za a yi ta'adinsa ran da aka rasa shi duk za a sha wahala amma zan can kaza za ka yi banda kaza wannan ba sharadi ba ko dai ya rusa wannan sharadin ko ya yi karuwarsa wannan shi ne abin da ya kamata lawa to ya ce misali zai iya yiwuwa ya tanki ne kake da shi overhead tank makwabcinka sai ka ba shi ya ja daga tankinka yake zuka in ruwa ya hau tare kuke zuke tankin to sai ya ballo gini misali ta haka sai ya zan ruwan da zai dinga amfani da shi a gini daga wannan tankin kaga lokaci da ya za a kare da shi kuma ga irin wahalar fetur da ake da shi yanzu misali ba wuta ga yadda fetur ya zama to anan abin da za a yi shi maimakon a ce masa kar ya yi gini da ruwa sai a ce masa ya sa fetur wane kaga tankinmu nan shi kadai ne kuma gini ka san yadda yake jan ruwa haka ka yi hakuri ka zuba fetur a inji da zarar ruwa ya kare a daga a dora sai ka cire hannunka daga fetur yayin sai ya gama gini ai kai ma ka ba shi ruwan tankinka to wannan kuma shi ne abin da muka rasa a Hausa Fulani ƙwarai da gaske yanzu wannan ɗin sai ya koma daga cikin gida zai fara in ya koma sai ki ji rashin mutunci a wajen wani wai yanzu wai sai dai in kawo ko kunya bai ji ba wani ne in siyo fetur ni zan ɗauki wato ni zan ɗauki na wani wanda za a dinga saboda ina gini saboda wallahi malam mota na ba su da kirki sai kai wa mutum rana ne ma dare ake tsawo ya ma duhu sai ta surutu mutum ya bata maka mashin ka ce ya gyara ya je ta surutu ban san wani bashi mutunci ba sai yau wai mashin ɗansa ya ɓaci wai sai na gyara a wa bata ba kai ba ne kai ne to duk mu rasa wannan abubuwan ko kuma ga mutum ana ta moransa kyauta kyauta ana ta amfani da shi ana ta moransa kyauta shi sa tattalin arzikinmu in ya sha wahala duk muke shan wahala tare saboda haka muka ɗauka haka muka ɗaukan mu kanmu ba hali komai komai za ka yi sai dai tabarruki kawai yanzu kanina da kai sai na biya ka kamar kaza in ba mutum shago ya bude ba ba a ɗauka cewa shi ne neman kuɗi in ba shago ya bude ba yanzu kana da wata 'yan basirarka ka iya kwale-kwale ko ka iya ɗan taɓa lantarki ko ka iya ɗan kaza amma ba ka harkar wani makwabcin kai na lantarkinmu ne ɗan san matsala ka je kai kici-kici ka gyara
ruwa kai ai wallahi ta dawo alhamdulillah kai wallahi na gode mallan ai muna shan wahala kana ne shike wai saboda baka bude shagon gyaran din kalki ba shi yasa ko shike na idan kace da za a samu ko na wanki abun nan ma sai to kaza sai ya je wurin sai ce wani fada kaza bai taba mu gyara ma mu sai na biya shi wurin wai na gogon dukkan mallai na da cikin kurakura haka wani lokacin ya kamata mu dinga sarrahawa mu dinga sarraha mutane irin wannan in ya taso ba kunya za ka ji ba ba wani zancen kunya ce da ka je kana kwana da bakin cikinsa ka kasa hakuri ka dinga zancensa kana cin namansa wanda ka ce wane tunda ka faro ginin nan ka san ruwa yanzu ba zai zauna mana ba ko ka ga yadda mai yake tsadaya da haka maimakon yanzu a ce ka dinga sayan ruwa ana bayin gini ana kwafar gini da mai ya kamata ka rika saya mana zubawa inji cikin sauki ana samu ruwa shikenan in ya fahimta ba wannan in bai fahimta ba wannan kuma uwansa in yace shi ba zai yi ba shi ya yake kira abin aka yake wannan shine yokan amma kai yo Allah ya kana kan daidai Allah ya tabbata da maka daidai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.